sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 3 ga watan Yuni na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyar malaman kwantiragi a jamhuriyar Niger ta ce sun gano har yanzu babu kayan kariya na coronavirus a makarantu. Haka kuma za ku ji cewa a jihar Bauchi, Najeriya, mataimakin gwamnan jihar ya kamu da cutar coronavirus. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan halin da 'yan kasuwa suke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma labaran duniyar. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike Esper ya ce baya goyon bayan yin amfani da karfin soji domin dakile zanga-zangar da ta karaɗe ƙasar, kamar yadda shugaban ƙasa Donald Trump ya yi hasashe a farkon makon nan da yake jawabi ga manema labarai a hukumar tsaron Amurka ta Pentagon a yau Laraba. Esper ya ce san bai goyi bayan amfani da dokar matakin gaggawa ba wadda za ta baiwa Trump damar yin amfani da dakarun soji domin magance zanga-zangar da ake yi a kan tituna sakamakon mutuwar George Floyd. Ba amurke bakar fata da ya rasa ransa hannun 'yan sandan Minneapolis. Esper ya ce ana amfani da dokar ne kawai a matsayin zaɓi na ƙarshe, kuma a yanayin matakan gaggawa, wanda ya ce kuma ba a kai ga shiga wannan yanayi ba a halin yanzu. Haka kuma Esper ya yi sharhi akan shigarsa hoton da shugaban ƙasa ya yi a ranar Litinin, inda aka fatattaki masu zanga-zanga a kusa da fadar White House, inda ya ce san bai da masaniya a wannan lokacin cewa za a je ɗaukar hoton ne. Ya ci gaba da cewa yana ƙoƙari ya ga cewa ya nisanta ma'aikatar tsaro da sha'anin siyasa, to amma kuma ya ce sau da yawa baya samun nasara a wannan ƙoƙarin. Sakataren na ma'aikatar tsaro ya kuma yi Allah wadda ya da matakin 'yan sandan na Minneapolis da ya sanadiyar mutuwar George Floyd, inda ya ce kuma yana fatan ganin an gudanar da zanga-zanga cikin lumana da za ta nuna karamawa ga marigayin, da kuma ci gaba da fafutukar neman adalci akan mutuwarsa da fafutukar ganin an yaƙi wariyar launin fata a Amurka. Prime Minister Britania Boris Johnson a yau Laraba ya yi tayin baiwa miliyoyin mazauna birnin Hong Kong damar kasancewa 'yan ƙasar Birtaniya idan ƙasar China ta kakaba dokar tsaro ta ƙasa da 'yan adawa ke fargabar za ta kawar da 'yancin siyasa a yankin. Majalisar Dokokin China ta amince da wani ƙudurin doka a makon da ya gabata da ya bada damar girke jami'an tsaro a Hong Kong a karon farko, wanda manazarta ke ganin zai share fagen ƙuntatawa 'yan adawa. An amince da ƙudurin dokar ne domin martani ga jerin zanga-zangar neman kafa demokuraɗiyya a Hong Kong. Prime Minister Johnson ya wallafa a wata sanarwa cewa idan har China ta ci gaba da kafa dokar bisa fargabar da take yi, to kuwa Birtaniya ba za ta zura ido haka kawai ba. A maimakon haka, za mu yi irin namu karimci mu kuma samar da wani zaɓin. Johnson ya jaddada ƙudurin ƙasar ta Birtaniya na baiwa dukkan mazauna Hong Kong da ke da fasfo na ƙasar Birtaniya damar kasancewa 'yan Birtaniya su kuma koma da zama a can. 'Yan sanda a Faransa sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a yau Laraba, wadda ta kasance zagayowar ranar tunawa da mutuwar wani mutum baƙar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta 2016, wanda kuma wasu suka alakanta shi da mutuwar George Floyd a nan Amurka. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Reuters sun ce sun ga 'yan sanda suna harba barkonon tsohuwa bayan da wasu masu zanga-zanga suka so macin na wuta. Kana kuma aka sanya shingaye a kusa da titin Chelsea da ke arewacin Paris, wanda aka yi wa kace-kace da tarkace da fasassun gilase. Tun da farko, dubban mutane ne suka taru domin tunawa da Adam Traore, wani baƙar fata Bafaranshe mai shekaru 24 da ya mutu a wani aikin 'yan sanda a shekara ta 2016. Masu zanga-zanga sun yi kunna shi da dokar da 'yan sanda suka shata domin gudun haɗarin rikidewar al'amura zuwa tashi hankali da kuma kaucewa yaduwar annobar coronavirus. Zanga-zangar ta janyo hankulan mutane a kafafen sadarwa na intanet akan masu goyon bayan fafutukan nan ta rayuwar baƙaƙe na da muhimmanci, da kuma waɗanda ke goyon bayan zanga-zangar Amurka akan kisan da aka yi wa Floyd, wani baƙin fata ba Amurke mai shekaru 46 a ranar 25 ga watan Mayu a Minneapolis, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya nemi masa wuya da gwiwarsa na tsawon mintuna 9. Yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar, da kuma zanga-zangar nuna ɓacin rai akan mutuwar baƙar fata a hannun 'yan sanda, masu kada ƙuri'a a jihohi 8 da babban birnin Washington DC a nan Amurka sun tsayu a kan layuka a jiya talata domin kada kuri'unsu a zaben da jam'iyyu ke yi na fitar da 'yan takarar majalisar wakilai da dattawa. Ɗaya daga cikin zaɓukan da suka fi jan hankali shi ne na jihar Iowa, inda tsohon ɗan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Steve King ya sha kayi a hannun Randy Feenstra. Shi dai King ya yi suna ne tun lokacin da aka zaɓe shi a karon farko a shekara ta 2003 bisa ra'ayinsa kan zubar da ciki da kalaman nuna wariyar launin fata musamman akan bakin haure. Theresa Lega ta sami nasara kan Flame a campaign ɗinta na neman tsayawa takarar majalisar wakilai a jihar New Mexico, wadda take zaman lauya mai kare 'yancin bil'adama.
Da Murtala Faruku san yanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A washe garin sake bude makarantun boko a jamhuriyar Niger, ɗalibai a fadin kasar sun kauracewa ajin karatu a wurin jiya talata da nufin nuna hukumomi bacin ransu a game da rashin tanadin matakan kariya annobar COVID-19, yayin da ita ma kungiyar malaman kwantiragi ta ce ta gano irin wannan matsala a makarantu da dama. Sai dai gwamnati na cewa nan ba da jimawa ba za ta ɗauki mataki. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sula Muhammad Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kayayyakin wanke hannuwa da takunkumin rufe hanci na daga cikin muhimman abubuwan da hukumomin ilimi suka yi alkawalin samarwa a ɗaukacin makarantu mallakar gwamnati domin kare ɗalibai daga annobar coronavirus. To sai dai a washe garin sake buɗe makarantu, bayanai na nunin ba a kai irin waɗannan kayayyakin ba a wurare da dama, yayin da a wasu makarantun ɗalibai ke zaune a filin Allah saboda rashin ɗakunan karatu. Lamarin da ya sa ɗalibai a ko ina a faɗin ƙasar ƙauracewa ajin karatu a wunin jiya talata domin amsa kiran ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN, kamar yadda sakataranta Idar Algabit ya bayyana min.
Jiya da muka yi tur na kwal da yawa, za ku iske ɗalibai ba su da klas ko za ku iske ɗalibai mushin su bai zo ba. Kuma wannan harka na kariya ta wannan annoba shi ma wurka da yawa, hadda akwai matsaloli, manya-manya matsaloli. Shi ne muka ce mu ba za mu yarda da wannan yanayi wanda lakulolin Niger suke a cikin shi yau.
Suwa shugabannin kungiyar SINASEF ta malaman kwantiragi sun ce sun gano irin wannan matsala a wasu daga cikin makarantun da suka ziyarta. Sumaila Maiga Muhammadu shi ne sakataren kungiyar SINASEF a yankin Yamai.
Mun ta yi cikin lokal kun gani ba mu tada abun wanke annoba. Cici wasu ecole da sahe ne directeur ko directory sun kai dabara sun ka samu bidon 25 liter har yanzu sabuli ba su samu ba. Kenan yau muna iya mu cewa yaran sun shiga local ba su wanke hannu ba, mushanni sun shiga cikin class ba su wanke hannu ba.
Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin primary a Shane Hima da na tuntuba bai yi musu akan wannan matsala ba, to amma ya ce abubuwa za su daidaitu nan da dan lokaci kadan.
Ba wani mamaki har saboda wani wuri kayayyakin suna na aje babban barikin a ce a doke shi a kai shi lokululi tabarkala da yawa ne shi ne ya kawo nan abin gaba. Babu su bane ba a kai su ran Lahadi ba saboda suna tsammani an kaso lokuli kaga za a sace su, shi ne kamata mutane don ku sani. Amma abinda a tabbat wannan kayayyakin gwamnati ta tanada su kuma yanda kwana biyu ko ma cikin magana za ku ishe su ana unhayi da su in Allah ya yarda.
A ranar 20 ga watan Maris ne hukumomin Niger suka ba da sanarwar rufe makarantu a fadin kasar, wato kwana daya bayan gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona. To amma lura da yadda aka samu saukin wannan annoba yasa aka sake bude makarantu a karkashin wani tsarin da zai ba da damar ci gaba da karantarwa har zuwa ranar 15 ga watan Yulin gobe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, da kokarin da Najeriya ke yi na yaki da cutar COVID-19 an bude cibiyar gwaje-gwajen cututtuka a jihar Bauchi. A daidai lokacin da rahoto ke nuni da cewar shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 a jihar, kuma mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Tele ya kamu da cutar coronavirus, an samar da cibiyar gwaje-gwajen ta Bauchi ne tare da samun tallafi daga kwamitin bunƙasa shi a arewa maso gabashin ƙasar, wato NEDC. Ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana.
Ita dai wannan cibiyar gwaje-gwajen cututtuka ba wai za ta tsaya kan gwaje-gwajen cutar corona ba ne, zai hada cutar lassa da cutar shawara da kuma sauran dangoginsu. Professor Sani Malami shi ne ya yi jagorancin tawagar ƙwararru a fannin kimiyya da ya kai ga aikin samar da cibiyar.
Wannan cibiya mai suna Bauchi State Molecular Reference Laboratory. Wato daki ne na gwaje-gwaje ba wai na COVID kade ba, na kololuwa, shi yasa ake ce mata reference laboratory, wacce gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin gwiwa Northeast Development Commission na EDC, NEDC suka asasa.
To, waɗanda za su dinga lura da wannan gu ko ma'aikata daga ina suke?
Cikin ma'aikata da aka sanya su aka yi laifistin insu wanda aka gabatar da su a sun ga wannan aiki a akasarin su ma'aikata ne da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar Bauchi, wato a cikin federal specialist hospital da sauran jihohinta. Akwai kuma ƙwararru masana wanda suka fito daga ATB, jami'an Rukata Fafalewa, da kuma wasu shirye kamar haka.
Shi ma kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro a zantawa da shi ta wata taho ya yi mini bayani a hukumance.
Masu sauraro suna biye da abin da yake kawo ke komawa Najeriya tun kwana hudu da wuce, su wannan hukumar da suke kula da raguwar cututtuka masu yaduwa wato NCDC ta kafa ga shafinta kan cewa Bauchi laboratory ya zama na ƙarin na 29 da ake da shi a wannan jiha ta mu, kuma sun zo sun yi wajen kwana biyar a nan Bauchi kafin lokacin, sun duba duk kayan ayyukan kayan gwaje-gwaje wanda ya kamata, kuma sun tabbatar da cewa wannan laboratory ne mai kyau wanda zai yi duka wani gwaje-gwaje da ya kamata. Ban da ma haka, yana mataki na uku ne ma wanda muke cewa biosafety grade laboratory, so sun tabbatar da haka. Kuma idan mutane suna saurara shekarun jiya da kuma jiya lokacin da ake wannan tattaunawa na National Task Force akan COVID-19, shi shugaban kwamiti din ya tabbatar da cewa reference laboratory na Bauchi shi ne na 29, kuma halin da muke ciki yanzu mun fara gwaji a wannan laboratory.
Ana cikin wannan hali ne kuma kwatsam sai ga labarin da ke nuni da cewar shugaban kwamitin yaki da cutar corona kuma mataimakin gwamnan jihar Bauchi Sanata Baba Tela ya kamu da cutar corona, kamar yadda babban mai ba da shawara wa gwamnan Bauchi a fannin labaru Alhaji Muktar Gidado ya shaida mini.
Cuta ta kama shi, sai yi mai addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan sauran wanda suka jibanci kansu da shi kuma da wanda suke wannan aiki na mu'ada, ba za a daina wannan aiki wajen a ci gaba. Kuma addu'a za mu yi kamar yadda aka ci ake addu'a a jihar Bauchi da duk Najeriya baki ɗaya, addu'a za a ci Allah ya kara kare mu, kuma Allah ya kama mu na ƙarshe wannan cuta.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Ai ba fada bane, barfi na zuciya.
madalla. Yayin da annobar cutar coronavirus ta tsaida kusan harkokin kasuwanci gaba daya a duniya, wasu 'yan kasuwa a yankin kudu maso yammacin Najeriya sun koka saboda rashin masu sayan kayayyakin su. Ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya hada mana.
A yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na kasashen duniya, kana ɗaruruwan mutane na rasa rayukansu tare da kwantar da mutane da dama da ke fama da rashin lafiya iri daban-daban, duk a sakamakon cutar ta COVID-19. A wani haujin kuma, tattalin arzikin kamfanoni, gwamnatoci, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a a faɗin duniya na ci gaba da tagayyara a sakamakon ƙamarin cutar corona, wanda ya yi sanadin rufe wasu harkokin gwamnatoci, kamfanoni, ƙungiyoyi, sufuri da dai sauransu. To ko su 'yan kasuwa masu saye da sayarwa na yau da kullum a sakamakon ɓullar cutar ta mashako waton coronavirus.
Sunana Muhammadu Lawal, sarkin shanu Ibadan. Kwarai kuwa, kwarai kwarai tashi kasuwancin mu. To bangaren tashi kasuwancin mu gabaɗaya kwasomomi gabaɗaya suna zuwa sayan shanu, bakin san da wannan abun ya faru. Gabaɗaya kasuwancin mu babu ciniki. Shanu ga sunan zuwa ba a zuwa.
Wannan cuta ta corona ko tana yin wata illa ga wannan kasuwanci na?
Kwarai kuwa, kwarai kuwa, saboda shanu ma suna nan ham yankaki ga sunan ba a tsaye. To wahala ce, kuma gashi nan abubuwa ga sunan ya zamanto hasara.
Sunana Malai Yau mai tare da Ibadan.
Wannan cuta ta corona ta shafi kasuwancin ka?
Gaskiya wannan cuta ta shafe mu. Da abin da ta shafe mu, mutanen da muke da su masu sayan kayan mu, gaskiya yanzu corona ta dame su, ba za su sai kayan ba. Idan ma mutum zai sai kamar guda huɗu ɗaya, zai dawo ya sai kwango biyar ko kwango biyu.
Na mi kenan?
Na shinkafa.
To ya cinikin bombita madara da suga?
To magana madara sai ga yanzu ba a magana su, magana shinkafa kawai ake yi, saboda corona ta hana shashayi yanzu. Gaskiya idan za mu je mu so buhu biyar, sai mu je mu so buhu biyu, kuma buhu biyu ɗin ba zai ƙare rana guda ba, in baka hankali sai shi kwana uku, kuma baka hankali ba ka saida sauran bashi, kudin ma ba zai zo gaba ɗaya ba.
Irin sabulun wanka da waton lemon kwalba da irin su indomie da sauransu ana sai?
Kai magana indomie ko lemon kwalba, to yanzu dai abin sai dai a hankali kawai, magana abinci muke yi, ba a magana wannan shashayi ɗin. Wallahi ba wanda ya kawo mana wannan abin illa corona na ita ta shahi wannan abin ya shahe mu.
Sunana Hassana, sana'ana sai da tuwo.
To ya kaso tuki a wannan lokaci na corona?
Wallahi babu kasuwa, ni jari na ma ya kare, sai na sayo in tuka. Da ko buhu biyar shida ina ajewa, kusan 150 za ni kasuwa da su, yanzu 50 ban da shi a hannuna.
Yaya masu zuwa cin abinci?
Babu su sun tahi, babu laborori, babu aikin yi.
Kafin lokacin corona kamar mutane nawa ke zuwa cin abinci wannan shago naki?
To gaskiya sai kai gosu no tabban, yanzu kuma mutum nawa ka gani babu kowa cikin shago.
Dun me ya jawo wannan rashin ciniki?
Don rashin ciniki aikin kolora barus din nan ne wanda ya kawo mana.
So abuja ya mana kar ake yale, kar shanu ake yale.
Yaya bakin masu sayan shanu suna shigowa wannan kasuwa a halin yanzu a lokacin wannan corona din?
Ba ma baki ba, jahohin mu nan gabaki ɗaya waɗanda suke sayan shanu a nan da Lagos da Ogun da Osun da Ondo Ekiti duk ba su zuwa yanzu. Ko ƴan garin gaba yanzu cikin kashi goma da za a sami kashi biyu masu zuwa. Nan garin ma Oyo State masu zuwa babu. Kasuwar mu dai yanzu sai dai Allah ya sauka kawai. Corona ta hana, an sa dokoki ko ina motoci ba su tafiya. Yanzu na wani kace za ka je Ife sai ka kwana ma a hanya ba ka je Ile Ife ba. Ga mu ga Ile Ife amma sai ka kwana ba ka je wurin ba. Saboda dokokin da an kasa, an tsaura dokoki sosai.
Batun falake masu kawo shanu daga arewacin Najeriya ko su kasashen waje irin su Cameroon da Niger da Chad.
Amma maganar ma Niger da Chad duk kafar wannan. Najeriya ma yanzu suna zakuwa. A lokacin da an wannan abin ya rufe dukiyar mu da cikin kasuwa ma mahiwa duk hasara ta an kai, saboda ba masu saya. Yanzu ba wani wanda ke zakuwa. Sai dai na irin yan kasuwa da ake samu irin nan kamar Isai da Oyo. Allah ya san sun hannu za ka kawo. Amma dai magana a ce a lodi shanu wani wuri su taho, babu su shanu masu zakuwa a nan. Kuma mun sai ka lodi shanu a tare a hanya su kwana su yi ni a kan hanya ba su zo ba. Sai a samu wajen in ka lodi sa da 30 kafin ka kawo an yanka wajen 10 saboda zafin mota.
To a matsayin ku na shugabanni, wani mataki kuka ɗauka ganin irin illar da cutar corona ta yi ga kasuwanci?
To muna da mun bi umarni na gwamnati wanda ta shata.
Haka zalika na ji yanda kasuwanci ke gudana ta wayar tarho a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
Da fara wanzan kudu a ya mazan na Ile Ife, sabu Ile Ife.
To ya kasuwanci ke tafiya a nan garin Ile Ife a jihar Osun a sakamakon cutar ku?
A to kasuwanci kan gaskiya ba da wallahi komai ya tsaya.
Kamar ciniki ne ba a yi koko dai abubuwa na ƙara kuɗi ko tsada?
Ba ciniki kuma ka san komai ya ƙara tsada.
Corona virus ita ce ta jawo rashin cinikin?
Duk wannan corona virus shi ne ya jawo wannan wallahi. Wannan corona virus ta lalata mana komai da komai.
To mu Hausa ne ba su zuwa koko a kayayyakin sai suwa ne babu?
Ba mu Hausa idan ba ku ji da jama'a abun komai ya yi karanci. Sunana mai magana Alhaji
Muhammad Gana mai kanure na Ogun State, mai kanure na jihar Ogun State.
Yaya kasuwanci yake tafiya a nan jihar Ogun?
COVID-19 din nan gaba daya kasuwanci dai ba za ta dai ba wa amma dai da dama-dama.
Amma gashi an sassauta zaman gida da kuma kulle. Za a cewa har yanzu kasuwanci bai fara tafiya ba kenan a nan jihar Ogun?
To alhamdulillah jiya da Monday an bada dokar sauki akan cewa daga Monday zuwa ran Asabar. Alhamdulillah jama'a ta tankuta sun fara kasuwanci.
A nan jihar Ogun ita cutar corona ta yi illa ne ga kasuwanci?
Eh gaskiya ta yi illa amma ba fi kamar duka zuwa kamar su karba. Dan jihar Ogun alhamdulillah don wannan gwamna ya dan sauki kwana daya za ana gida kwana daya ana dan so fita dan kasuwanci na dan awa uku haka hudu.
Kuma idan jama'a suka fita waje za su samu abin saye kuma za su samu abin sayarwa?
Eh alhamdulillah za su inda mutum yana kuɗin sa zai samu abin saye kuma masu yawa suna sayarwa. Abubakar Abi daga Ondo.
Me za ka gaya ma masu saurare a game da kasuwanci a nan jihar Ondo a cikin wannan lokaci?
To insha Allah dai muna cikin hali da gayyara na kasuwanci wallahi mallam Hassan Umar Tambo domin duk kungiya da ya tsaya ba wani abu wanda ke ci gaba dangane da fanni na kasuwanci. Lura da aka tsaya zan cikin wata daya ba mu wuce zuwa kasuwa so biyu ko so uku. Wallahi harka kasuwanci ta rige ta gayyara a nan jihar Ondo gaba daya.
Kamar menene ba a saye a jihar Ondo? Kayan abinci ne ko na marmari ko ko na jin dadin yau da kullum? Kamar su madara da bamita.
Ana bukatar su kuwa amma ba sa shigowa yadda ake bukata. Alhamdulillah mutane suna kasuwanci bakin gwagwaro abin da ya danganci abinci. Mu ka san kasuwancin mu ya ja jihar Osun State ne. A Osun State duk Najeriya ba jihar da aka tsawwala mu wannan doka ta wannan lalura in ba bayan wanda ya kai Osun State. Kuma muna shan wala akan hanya bakin gada zuwa da Ondo zuwa ake sha. Yanzu magana gada ake yi ban wuce minti 30 da na shigo gida ba. Wallahi na tsaya da kai ta minti 30 da dai a kasa akan rashin mota daga Osun zuwa nan cikin garin zuwa Ondo State. Yanzu ba wuce minti 30 ba da shigo gida. Wallahi a kasa na taso daga garejin Walade da kawo bakin jeshin tsakanin Ondo da Osun State suna takura mu mutane ba dan karamin takurawa ba. Wallahi ba su bari mutane, mutane na shan wahala ba da karaba ba.
Kuma jami'an tsaro ne ko ko jami'an gwamnati?
Akwai sojoji, akwai yan sanda, akwai yan jakkwala, akwai kuma yan amatuku. Duk waɗannan suna takura mu mutane ba dan karami ba akan Osun da Ondo.
Sunana Comrade Nuhu Lawal Biwa. A Ado Ikiti muna yin kasuwanci ne cikin halin haƙulai saboda muna yin shi ne a cikin halin dardar ba kwanciyar hankali saboda kura da jami'an gwamnati ke yi da kuma jami'an tsaro saboda ba a son cunkoso kamar irin da muka saba yi.
Wannan ya jawo dakushe da kasuwanci kenan?
Gaskiya ya jawo dakushe wa kasuwanci. Sunana Laima Dandan Mayabo Lagos.
Yaya kuke fama da kasuwanci a wannan lokaci na coronavirus a nan birnin Lagos?
Ba shakka an tafi wajen kasuwa abin ya taɓa mutane da dama. To amma da yake cuta ce ta shahi kowa kuma ana neman kariya to da ka dole a bi umarnin gwamnati. Amma dai mu wato sai mu gode ma Allah saboda gwargwado da ana nan shigowa a sayar da aka buɗe. Muna buɗe haka ma ranar Talata, Alhamis, Satidi. Za mu karɓi ɓangaren kayan gwari da doya. Wannan wato kenan.
Yaya ciniki yake tafiya idan aka kwatanta kafin wannan cutar coronavirus ta faru?
Yawa an samu kuma ba da yawa a yau. Kowa sani wannan an samu ragi da yawa.
To kayan ne ba a kawo wa da yawa koko kasuwancin ne bai tafiya?
Kaya akwai su kasa a ji masayan ne kan su zo su saya sun da an kai lokacin ba mota za a shigo a je kasuwa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Alƙalan wasannin ƙwallon ƙafa na hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana Alexander Korti ya bayyana cewar ɗayan tsarurrukan da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana za ta zanta shine yadda za a rinka gwaji na wato magunguna wa alƙalan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar. Ya nuna cewar wannan zai kawar da nada da ake amfani da shi inda alƙalan wasannin da kansu ne ke gwajin lafiyar su miƙa wa ƙungiyar ta ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana. Mambar hukuma kuma shugaban magoya bayan Accra House of Hope Mr. Elvis Hemana Hesse ya sa kafa ya shuri kraye-krayen da ake yi na dakatar da wasannin ligin ɗin kakan shekara ta 2019 da 2020. An dai samu bambancin ra'ayi akan ci gaba da wasan ligin ɗin na Ghana na wannan shekarar ko kuma akasin haka a dalilin yaduwar cutar coronavirus. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kate Ukraku ya bayar da kyautar abin fiska da kuma sanitizer wato sinadarin kashe kwayoyin cuta ga al'umman Ashalibuci yayin bukin cika shekaru 49 na haihuwar sa a ranar Litini. Banna hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya gabatar da wannan alheri ne ga wannan unguwa da nafin yakan cutar coronavirus. Captain din kuma sai asanti kotoko ya ci ko kadan da bayyana damar yin aure a lokacin kakanna bana ba. Alex Ananna bayan bukin auren sa dai an ajiye shi a benci saboda ya kasa takale da a wasanni da dama a ainihin ligin kasar. Chairman kungiyar club sun din ligin Ghana Kojo Fiano na mara wa Dr. Kwame Chibaya ya yi nasara a ainihin karo na biyu na matsayin chairman zattarwa na Kumasi Asante Kotoko. An dai rinka yaya tara baran karya cewa Dr. Che da ke shugabantan club bayan wato mai clubin Otunfo site to na biyu ya kafa committee mutun uku ya binciki harkokin clubin za a dakatar da shi sai dai bayan an bayar da sanarwar hukumar da aka yi wa yara Dr. Kwame Chi har yanzu shine ke ainihin shugabantar sabuwar hukumar azzarwa na club. Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amerika Accra Ghana.
Tagaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wataƙaice sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike Esper ya ce baya goyon bayan yin amfani da ƙarfin soji domin daƙile zanga-zangar da ta karaɗe ƙasar kamar yadda shugaban ƙasa Donald Trump ya yi hasashe a farkon makon nan. Esper ya ce ana amfani da dokar ne kawai a matsayin zaɓi na ƙarshe kuma a yanayin matakan gaggawa wanda ya ce kuma ba a kai ga shiga wannan yanayi ba a halin yanzu. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya yi ta yin baiwa miliyoyin mazauna birnin Hong Kong damar kasancewa 'yan ƙasar Burtaniya idan har ƙasar China ta ci gaba da ƙaƙaba dokar tsaro ta ƙasa da 'yan adawa ke fargabar za ta kawar da 'yancin siyasa a yankin. 'Yan sanda a Faransa sun harba barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga wadda ta kasance zagayewar ranar tunawa da mutuwar wani mutum baƙar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta 2016 wanda kuma wasu suka alakanta shi da mutuwar George Floyd a nan Amurka. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Reuters sun ce sun ga 'yan sanda na harba barkonun tsohuwa bayan da wasu masu zanga-zanga suka soma cinna wuta kana kuma suka sanya shingaye a kusa da titin Clichy da ke arewacin Paris wanda aka yi wa kace-kace da tarkace da fasassun gilasai.
To masu sauraro ba kidai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji sabukan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da kuma muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da abokanan matawallan Kwantagora Abdullahi Ma'aji da Allah ya yi wa rasuwa yau Laraba. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin ne da ya karanto labarai da kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ne Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.